Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 29 ga watan Mayu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Gabjejan kamfanin kera kayan sadarwar nan na kasar China mai suna Huawei ya nemi wata kotun Amurka da ta zartar da hukunci cewa ta hana wa gwamnati siye ko amfani da kayan kamfanin da haramtacciyar doka ce. Mai bada shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton ya ce yana da tabbacin cewa Iran ce ta kai hari kan wasu tankokin man fetur da ke gabar gamayyar tekun daular Larabawa. Sannan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Myanmar da aikata laifukan yaƙi da taƙasa da cin zarafi.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau Laraba ne aka rantsar da shugaba Muhammadu Buhari wani sabon wa'adin shugabancin a Najeriya. Yadda aka gudanar da rantsuwar shugaban kasar kenan a birnin tarayya Abuja, haka zalika muna dauke da rahoto akan yadda aka rantsar da gwamnoni a jihohin Adamawa da Taraba a arewa maso gabashin Najeriya. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adle Ture shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Gabjejan kamfanin kera kayan sadarwar nan na kasar China mai suna Huawei ya nemi wata kotun Amurka da ta zartar da hukunci cewa wata sabuwar doka da aka kafa ta hanawa ma'aikatan gwamnati da 'yan kwangilar gwamnati da cibiyar da ke karɓar kuɗaɗen tallafi daga gwamnati saye ko amfani da kayan kamfanin haramtacciyar doka ce. A yau Talata ne lauyoyin kamfanin suka shigar da ƙara, suna cewa suna neman da a soke wannan doka, inda suka ce dokar ta Majalisar Dokokin Amurka ta kafa kamar yankewa kamfanin hukunci ne ba tare da an yi mishi shari'a ba. Su dai 'yan Majalisar Dokokin na Amurka sun cusa wannan tanadin ne a cikin kasafin kundin bara a matsayin martanin su ga alakar da suke gani akwai tsakanin kamfanin na Huawei da kasar China, da kuma damuwar su akan tasirin harkokin tsaro a cikin dangantakar da ke tsakanin kamfanin da ita gwamnatin ta China. A yau Laraba mai bada shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton ya ce yana da tabbacin Iran ce ta kai hari akan karin da aka kai a farkon wannan watan akan wasu tankokin man fetur da ke gabar tekun gamayyar daular Larabawa. Sai dai kuma da yake jawabi ga manema labarai yayin ziyarar da ya kai Abu Dhabi saboda abin da ya kira tattaunawa akan muhimman batutuwa masu alaka da tsaro a yankin. Bolton bai bayar da hujjoji ba, amma ya kare zargin nasa akan Iran, inda ya ce an harba nakiya mai fashewa akan wasu tankokin man fetur. Iran ta yi watsi da zargin da ake mata na cewa ita ta kai wannan hari. Kuma a yau Laraba mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje Abbas Mousavi ya ce Iran ba za ta amince da zargin Bolton akan kasarta ba. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Myanmar da aikata laifukan yaƙi da ta'asa da cin zarafi a jihar Rakhine da ke arewa maso yammacin ƙasar, inda rundunar sojan ta fatattaki al'ummar musulmin Rohingya a ƙasa da shekaru biyu da suka wuce. Sojojin sun tura dubban dakaru zuwa Rakhine don yaƙi da ƙungiyar 'yan tawaye ta Arakan, wanda ke neman ƙarin 'yanci ga 'yan mabiya addinin Buddha na jihar. A cikin wani rahoto da aka wallafa a yau Laraba, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ɗin ta jera abin da ta kira manyan laifukan yaƙi masu yawa da sojojin Myanmar suka aikata, ciki har da kisan gilla da kuma kama mutane ba bisa ƙa'ida ba, da azabtar da su da kuma ɓatar da su. Daraktan yankin na ƙungiyar na Amnesty na shiyar gabas da kudu maso gabashin Asiya, wato Nicholas Bakulin, ya ce ayyukan da sojojin suka yi a jihar Rakhine sun nuna rashin imani da rashin adalci daga sojojin zuwa ga fararen hula. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sa ido na ƙasashen duniya da na cikin gida sun yi Allah wadai da kama wani ɗan jarida ɗan ƙasar Pakistan, saboda ya bayar da rahoto game da zanga-zangar 'yan gwagwarmaya da aka ce suna da alaƙa da wata ƙungiya mai kare haƙƙoƙin ƙabilun Pashtun na ƙasar. Gohar Wazir, wanda ke aiki a wani gidan talabijin mai zaman kansa wanda ake kira Khyber News, sannan yana da manhajar tashar YouTube nasa na kansa, jami'an tsaro sun kama shi ne tare da wasu mutane 21 a farkon wannan makon akan zarginsu da neman tada hankalin jama'a. Cibiyar kare haƙƙin 'yan jaridu da ke nan Amurka, wato CPJ a taƙaice, ta yi gargaɗin cewa hana 'yan jaridu gudanar da ayyukansu na watsa labarai zai iya aibi ga tsarin mulkin demokaradiyya a Pakistan. A don haka, cibiyar ta buƙaci da a hanzarta sakin ɗan jaridan cikin gaggawa. A jiya Talata ne guguwa mai ƙarfi ta lalata gidaje da kakkarya bishiyoyi da layukan wutar lantarki a jihar Kansas da ke nan Amurka, a cikin ɓarnar baya-bayan nan da yanayi mai tsanani ya yi a sassa daban-daban na yankin na tsakiyar ƙasar ta Amurka tun daga makon da ya gabata zuwa yanzu. Ita dai wannan guguwa mai ƙarfi da aka fuskanta a yammacin jihar Kansas ta raunata aƙalla mutane 12, yayin da ruwa mai tsanani ya tilasta hukumomi fitowa suna gargaɗin mutane su mai da hankali a jihohi da dama daga can Kansas har zuwa jihar New York. A jiya Talata, mazauna jihohin Ohio da Indiana suka fara gyara ɓarnar da iska da guguwa mai ƙarfi suka yi musu, wacce ta haɗa da mutuwar mutum aƙalla ɗaya da kuma raunata mutane fiye da 130 da lalata gidajensu da makarantunsu da kasuwancinsu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ne, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi rantsuwar shugabanci wa'adi na biyu a wani ƙwarya-ƙwaryen taro da aka yi a birnin tarayya Abuja, sai dai ba a ga gilmin yawancin tsofaffin shugabannin Najeriya a wurin taron ba. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha rantsuwar ci gaba da mulki a wa'adi na biyu zuwa Mayun 2023 a wani ƙwarya-ƙwaryen taro da muƙarrabansa suka halarta. Ba aga faretin soja ba wani jawabi da shugaban ko wani gabatar a taron da jami'an tsaro suka kusan cin farar hula yawa. Tsohon gwamnan Zamfara Mahmudu Aliyu Shinkafi na kan gaba a rantsuwar.
Muna sarar insha Allah wannan shiga ta biyu za mu ga abubuwa na alherai daga wannan shugaba namu saboda kasar ta samu lafiya kuma tattalin arziki na gyaruwa abinda ake so kenan kuma ana samun kwanci hankali a sassan da ake dan samu fitilu irin na jihar ta Zamfara to muna sarar insha Allah abubuwa da su kyau.
Isamu Azu Darma da tafarkin Bauchi Kabiru Dairu na daga jami'an kamfen din shugaban suna masu kwarin gwiwar samun sabon sauyi.
Dole sai da makama wadanda za su yi madan ayyukan nan Allah ta'ala ya hada shi da wanda za su yi aikin tare kuma ya zama suna da can siyi din kamar yanda yake. Zai yi kokari ne ya iya kadiya wa shugaban zabo mutanen da za su kama masa su yi wannan aiki dan a ciye da kasan nan gaba kuma a ƙara samun nasarar da ake so samu ko matsalolin da ake fuskanta Allah ta'ala zai yasa su kama a maganin su.
Wannan da ake kira next level wato mataki na gaba za a samu sabbin tsare-tsare na ci gaba musamman ma a jihohin mu na arewa kuma yadda aka yi jihohin kudu kuma an yi haka ne domin a fara da kudu kuma a wannan karo na biyu za a ci gaba ta arewa.
Sunana Honorable Muhammad Launa Lado National Chairman na Accord Party. Wajen appointment na da ministoci muna kira ya tsaya ya duba ya dauki ɗan siyasa. Shi ɗan siyasa shi ne ke zuwa ya dauko alƙawura wurin al'umma saboda haka duk lokacin zai koma gare su zai dinga tunanin cewa akwai nauyi akan sunan alƙawurin da ya dauka.
Sunana Abubakar Abdullahi Sokoto babban sakataren jam'iyyar Unity Party of Nigeria. Abin da kawai nake so in yi tsokaci da shi ga mutanen Nigeria domin kada su yi mamakin cewa wai ba a ga tsohon shugabannin ƙasa a wannan wurin ba. Ba a ga Obasanjo ya zo ba, ba a ga Abdulsalam ya zo ba, ba a ga Babangida ya zo ba, ba a ga Goodluck Jonathan zuwa ko da ma ana ta kokarin ana ta rade dadin cewa sun iya ka kokarin su domin sanin wannan ban Allah ya zama shugaban kasa to wannan abun ta zama nuniya cewa ba su ji dadin abun da ɗan Najeriya suka yi ba.
Yanzu dai za a jira ga wadanda shugaban zai nada a matsayin ɗan majalisar zartarwa da tini wasu masu sharhi ke hasashen shugaban ka iya dawo da wasu daga tsoffin ministocin sa musamman ma dan la'akari da yadda bai garan bawul ko sau ɗaya ba a wa'adin sa na farko. Nasura da Malika Muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
Jarbari kan bude mata ai mulki nikima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yare shi shugaba to Allah zai saka maka in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan ga bayyana.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Kamar sauran jihohin Najeriya a jihohin Adamawa da Taraba an rantsar da sabuwar gwamnati a cikin kwanciyar hankali inda a jihar Adamawa aka samu sabuwar gwamnati ta jam'iyyar PDP a Taraba kuwa ta zarce aka yi ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Cikin tsauraran matakan tsaro ne aka gudanar da bikin Ayola inda tsohuwar gwamnatin APC ta Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibril ta mika ragamar mulkin jihar ga sabuwar gwamnatin PDP ta Ahmadu Umaru Fintiri. A jawabinsa na bankwana tsohon gwamnan jihar Bindo Jibrila wanda mataimakinsa Martin Babale ya wakilce shi ya ce za su mika wannan mulki ne a daidai lokacin da al'umman jihar Adamawa suka fara ɗanɗana gardin mulkinsu saboda haka ya fatan sabon gwamnati za ta ɗora daga inda masu ka tsaya.
I improve on the policies order to meet the increasing cost of governance. Government is a continuous process. Despite the economic predicament.
Da yake jawabi bayan an rantsar da shi, Ahmadu Umaru Fintiri ya ko bayyana wasu kudurorin gwamnati su 11 da yake so ya cimmawa kudurorin da suka hada haƙƙin ma'aikata da kuma inganta tsaro inda nan take. Ya dibarwa ƴan jagalen nan da aka fi sani da ƴan shila da ke addaba al'ummar gari wa dima ko ne biyu da su tuba ko kuma su gamu da fushin sabon gwamnatin jihar.
Security of lands and property shall be the primary responsibility of my government. When the rights of citizens, justice, merit, confidence and diligence shall and embrace the ability of
To ko menene fata al'umman jihar a yanzu? Wannan mako ita ce tambayar da ne wasu da suka zo bikin rantsar da sabon gwamnatin Adamawa.
Ko yanzu aka masu sauraro ina tare da wasu mata da suka zo wannan taron. A mama ya suna?
Suna
Hajji Aisha. Ya na ga farin ciki a fuskanki?
Insha Allah ba abun da ya kai farin ciki kamar na yau.
Kamar da kike nufi da wannan farin ciki?
Da wannan farin ciki fili ya samu gwamna.
Me kuke so a cikin tare da yankin da yake yankin da aka yi matsala da tashi tashi kuna ne kuke so sabon gwamna yi?
Abun da muke so sabon wannan shine yaddawar mana martaba mu a garin mu mutanen mu su koma gida su zo na lafiya kamar na da sabon gwamnati magana ci gaba shine ya dauki youth da mata da yake biya su
Abdul Jalal Barkindo fresh air Allah ya ba mu sabon shugaba mai alfarma mai alheri mai farin zuciya mai kuma ilimi wanda insha Allah zai tabbatar mana da kyakkyawan mulki
da kuke so sabon gwamnati ta mai da hankali
tsaro da lafiya da ilimi shine muhimmin bayan abinci dole ne tsaro yanzu kaga yadda kasan mu ta zama ba tsaro to tsaron nan shine mafi alheri shine kuma number 1 number 2 kuma ma'aikata a kula da haƙƙinsu a kula da lafiyarsu yan makaranta a tabbata an ba su ilimi kyakkyawan ilimi
kamar Adama a makwabci ta ma jihar Taraba an ko gudanar da irin wannan bikin cikin tsanaki ba tare da tashin hankali ba Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
madalla gaida Ibrahim Abdul Aziz har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
himma ba ta garago jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa kamar kuke gani muna da sabuwar bakwar ta kama na ziyara daga ƙasar Scotland a nan sashen Hausa na murya Amurka bari mu bar bakwar ta mu ta gabatar da kanta
sunana Jamila Garba Audu ina karatu ne a Glasgow Glasgow Caledonian University in a PhD Credit Risk Management a United Kingdom
to Jamila menene credit kada ki fassara mishi da Hausa kamar lamarin bada bashi ne
eh lamarin bada bashi ne yanda yanda mutane za su gyara takardun su iya samun bashi daga bankuna su yi harkar rayuwa ko kasuwanci ko koma me suke so a rayuwa za su iya samun shi banki na tallaba musu
to Jamila bani albakcin bakin ki daga ina ki fito a Najeriya kuma yarau ki ta kasance tun kina karama haƙƙi boko haƙƙi aiki kuma haƙƙi samu kanki a ƙasar Turai
okay ni dai asali na yar Gombe ce an haife ni a Zaria 1982 Kaduna na tashi duk karatu na primary school, secondary school, university na je na yi ABU Zaria na karanta accounting a wurin na yi masters ina a nan ABU Zaria na aiki da First Bank na shekara tara a First Bank sannan na yi decide in shiga lecturing a Kaduna State University so daga nan ne na samu opportunity zuwa UK in ƙara karatu
kina a takaice dai ina da babban malama gaba gare ni kin bada karatu a jami'a
eh ina bada ma karatu a jami'a ko a nan UK din
a nan UK ni ke karanta ni wani karatu ke bada a UK
ina koyar da corporate finance ina koyar da bank management in global context ina koyar da personal and mortgage lending theory and practice sannan ina ma master students irin lab sessions akan at RICS wani software model ne da aiki da shi a industries daban-daban ko project management ko financial risk ko bank operational risk da sauransu.
Akwai zance akwai ƴan kasashen ƴan arewa ƴan Niger na shirka kamar wannan jami'in da kike karanta da can Turai.
Eh sosai kuwa sosai saboda kan in zo Turai ai ina karantarwa a Kaduna State University kuma akwai dalibai da yawa da suke da interest a wannan bangaren rayuwa saboda duk abin da zakai kana bukatun kuɗi kuma yana da kyau ka san yadda zakai amfani da kuɗi ka tafiyar da rayuwar ka gaba daya sai kaga abubuwa sun tafi da kyau. Sannan a Nigeria ina koyar da entrepreneurship inda muke koyar ma yara yadda za su koyi sana'o'i kala-kala ba sai lallai sun dogara ga samun aikin gwamnati ba dan zaka ga yara sun gama karatu a sun je jami'an amma ba sa samun daman aiki da gwamnati. So in that situation zaka iya samun especially mata da suna so su ga sun taimaka ma mazajen su sun taimaka ma ƴaƴan su amma ba sa samun nan daman. So zaka ga cewa true entrepreneurship akwai abubuwa da yawa da za su iya ko daga cikin gidansu ne da zai sa su iya taimaka ma
al'umma
gaba daya haka.
To yake ga tattalin arziki kasashen Turai ganinki kananan kamfanoni su ne ke taimaka ma wannan kasashen ci gaba?
Kwarai da gaske abin na da ban sha'awa saboda sanda na yi aiki a banki for a very long time akwai sanda nake bangaren da suke bada bashi har na bar banki ma tun ga na bar banki as a branch manager. Akwai ba a Nigeria ba a tallafa ma kananan kamfanonin da suke so da suke tasowa sannan yawanci startup business zaka ga ba sa ma samun loans from banks total in ba ka yana da experience in ba ka
da abu nake nuna kana da
kwarewa kuma dole za a fara da gwani amma zaka ga kasashen Turai nan suna tallaba ma yara tun daga makaranta za a ce musu su kawo ideas din da suke da na kasuwanci da suke so su yi ko wani abu da suka kikiro abin da suke gani zai samu karbuwa a al'umma. Sai kaga tun daga lokacin an fara koya musu su kansu sun san cewa ga abin da suke so su yi kuma gwamnati ko a bankokin nan suna ba su
bashi
suna ba su tallafi suna ba su tallafi sai kaga cewa sun actualizing kamar zan ba da misali a kota yarinya da babanta tun tana yarinya Baturiya ce tun tana yarinya
a can UK
a UK babanta yana aikin su aikin gyaran gida aikin carpenter aikin penti to ko yaushe gwiwan shi na ƙasa har ta zo ta kikiro abin da za ta iya sa masu aiki ire-iren ayyukan na za su iya sa a gwiwan su saboda kasan ya rinka shigan su kar su rinka samun ciwon gwiwa saboda yanda suke aiki a ƙasa da sauransu da kan hawa bango da sauransu kuma banki suka bata tallafi yanzu ta samu karbuwa kasashe daban-daban to zaka ga cewa a Nigeria irin wannan yana wuya
musamman ma Africa
Africa gaba daya generally it's really difficult for you to get any backup for startup businesses da sauransu.
Jamila Garba Abdu kenan yar asalin kasar Nigeria wadda ke yanzu haka zamne a Burtaniya. Mun gode kwarai da bamu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu himma ba ta garago wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin Washington DC. Ni Abdul Aziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Madalla a gaida Abdul Aziz Adili Toro yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Assalamu alaikum muri Amurka dan Allah ku bani dama na miƙa sakon fatan samun nasara shiga mataki na gaba ga shugaban Muhammadu Buhari. Allah ya bashi damar cika alƙawarin da ya dauka wa talakawa. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa. Sai sakon Adamu Habu Umar Yanga karamin hukumar Taura a jihar Jigawa. Wanda ce assalamu alaikum biyoyi. A yau ku ba mu dama mu taya shugaban kasar Najeriya Malam Muhammadu Buhari murnar shirin rantsuwar kama aiki a karo na biyu. Da fatan mu al'umman Najeriya mun shiga next level da kafar dama amin. Salam yiwa Hausa, tabbas shugaba Buhari har yanzu akwai kalubale a gabansa. Ganin yadda matsaloli suka addabi Najeriya kamar matsalar tsaro, matsalar ilimi, matsalar ruwa, matsalar wutar lantarki da sauransu musamman ma arewa maso gabacin Najeriya. Duk da cewa mu al'ummar arewa sak muka yi sai dai shugaba Buhari shi mana cik. Salam BOA Hausa, muna ce shugaba Muhammadu Buhari tare da gwamnoni 29 munna yin rantsuwar kaban mulki a yau Laraba. Allah ya taya su riko. Sannan muna fatan za su kwatanta yin gaskiya da adalci a cikin mulkin nasu. Amin. Sai kuma sakon Abubakar Kawu Gigir daga jihar Yobe. Wanda ce muna ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari munna sake shan rantsuwar kama aiki bayan nasarar lashe zaben 2019 da yayi. Muna fatan shugaba Buhari zai ƙara damar yaki da matsalar tsaro da kuma samarwa matasa aiki a wannan wa'adi na biyu.
To madalla yanzu kuma ga nasihar azumin Ramadan.
Garko ni dai Muhammad Rabi'u na rai dan mai sali a garin Kwanni. Wata Ramadana wato azumi ne wanda Ubangiji tabaraka ta'ala ya wajabta ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi har shi da al'umma tai tun daga hijirar shi da taso daga Makka zuwa Madina bayan shekara biyu. Allah sabaka mai bayanin azumi ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna. Ya kuma su imani haqiqa an wajabta muku azumin wata Ramadana da shekara kwana 30 ko 31 ba. Saboda haka duk inda musulmi shiga duniya in dai ya ji fadakarwa manzo Allah ya ji zawo manzo Allah ga duniya to azumin wata Ramadan ya hawa wajibi ya zan wajibi akan ne farilla ne yayi sa rukuni ne a cikin musulunci wanda in mutum ba a sami shi yayin sa ba to a takaice ba da shi ba cikin taimanzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan azumin ana buƙatar a yi da inda an ga ce an ga wata kai ka gani ko ganin ma an kai garin ku an gane ko ku ƙasa ku an ka gane shi to shikenan sai dai gaba ɗaya sai kai niyya wannan na azumin wata Ramadan na kwana 30 ko 31 babu shikenan wannan niyyar ta biya bukata ga duk sauran kwanaki in dai ba wani sharɗi zaka gitta ba wanda ka ci azumin daga baya in za kuma sai ka sa wata niyya. Saboda haka wannan azumin abu ne wanda ake buƙatar musulmi shi yasa wajibi ne akan shi shi kuma akwai falala wanda duk ibada da ka sani kowace ibada ta Allah ce amma babu ibada da an ka samu da Allah ya kira sunan ta ce shi azumi na wani azumi kadai ne aka samu kana haji ibada ce ta Allah haka nan zakka haka nan sallah amma azumi ne kadai aka samu Ubangiji tabaraka ta'ala ya ce as-sawmu li an ajzabi azumi na wani ne ke ba Allah da aka sa malan suka ce ta miyasta Allah kama suna azumi karara yace nashi ne kun shi ke bar su kama ku akai suka ce abin da yasa kowace ibada ana magumci ita banda azumi sujjada ana duka magumci haka sadaka haka wani dawafi ake kewaya shi an banda azumi shi in ka dan azumi Allah ne aka mashi saboda shi azumi babu rai cikin sa babu sum a duk wanda ke azumi yana yi ne don Allah khalisa lawaje lahi bai don ajiya ba ko don a gani ko da a fadi saboda shi haka azumi shi ke haka Allah tsara shi ana buƙatar ayyuka inda an ga alfijiri ya keto za a hadu rana aqul qawli hadha wa astaghfiru li lakum khairul kalama qala dalla assalamu alaikum.
Kuma da lakafin mu yi sallama da ku ga takaitaccen labaran duniya.
Gabjejen kamfanin kera kayan sadarwar nan na kasar China mai suna Huawei ya nemi wata kotun Amurka da ta zartar da hukunci cewa wata sabuwar doka da aka kafa ta hana wa ma'aikatan gwamnati da 'yan kwangilar gwamnati da cibiyoyin da ke karɓar kuɗaɗen tallafi daga gwamnati sai ko amfani da kayan kamfanin haramtacciyar doka ce. A yau Laraba ne ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton ya ce yana da tabbacin Iran ce ta kai hari da aka yi a farkon wannan wata akan wasu tankokin man fetur da ke gabar tekun gamayyar daular Larabawa. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Myanmar da aikata laifukan yaƙi da ta'asa da cin zarafi a jihar Rakhine da ke arewa maso yammacin ƙasar, inda rundunar soja ta fatattaki al'umman musulmin Rohingya a ƙasa da shekaru biyu da suka wuce. Masu sa ido na ƙasashen duniya na cikin gida da na cikin gida sun yi Allah wadai da kama wani ɗan jarida ɗan ƙasar Pakistan saboda ya bayar da rahoto game da zanga-zangar 'yan gwagwarmaya da aka ce suna da alaƙa da wata ƙungiya mai kare haƙƙoƙin ƙabilun Fatush na ƙasar.
Kuma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A shirin mu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyin ku akan sake rantsar da shugaba Muhammadu Buhari da aka yi sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniya Mumisha ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.